Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya kana masu na'urar computer suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa Sweta ɗan sandan Najeriya ya ba da umarnin canza wasu ɗan sanda wurin aiki a can kuma jamhuriyar Niger ministan kiwon lafiya ne Dr. Idi Kalla yace za su sa kafan wando daya da duk wani ma'aikacin da aka kama yana an san na goro kan yayi wa maniyaci aikin haji alluran rigakafi sai kuma Usman Ahmed Kabar zai shigo da shirin sannan na kasaba kasawa ba sai Babu Yakubu Makeri da mutanen tare da shi ya kawo muna labarun da suka dauke hankulan jaridun Ghana kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun ci kullu labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ma'aikatar sojin Amurka ba za ta amince da wanda ya canza jinsin sa yayin mata aiki yayin ma'aikatar sojin aikin ba a kokari da yake yi ya soke shirin da shugaba Barack Obama ya sanar da shi a shekarar da ta gabata a jerin bayanai da ya tayi ta hanyar sadarwar Twitter Trump ya faɗa a jiya Laraba cewar bayan shawara da manyan hafsoshi da ƙwararru a fannin aikin soji zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsi su yi aiki da rundunar sojan kasar Trump ya rubuta cewa ya kamata rundunar mu su mai da hankalinsu waje guda kuma su tabbatar da yin babban galaba kada su dora wa kansu daukar dawainiyar kudin kiwon lafiya da kuma wannan shiri na canza jinsi Trump bai karin bayani ba akan makomar waɗanda suka riga suka canza jinsin su suke aiki a ma'aikatar sojin Amurka wanda yawan su ya kai 4,000 a cewar wata cibiyar nazari ta Rand Corp A wani gefe kuma Attorney General Amurka Jeff Sessions ya bayyana ƙarara cewa ba shi da niyyar yin murabus daga mukaminsa saboda matsin lamba da yake sha daga shugaba Donald Trump sai dai ya ce zai yi abin da zai kwantar da hankalin shugaban Trump ya ci gaba da matsin lamba akan Sessions a jiya Laraba a wasu sakonnin Twitter guda biyu da yayi wata tambaya yana cewa me yasa Attorney General bai kori Director hukumar binciken manyan laifuka ta FBI mai riko da ake kiran shi Andrew McCabe wanda matarsa ta samu makudan kudade na gudunmuwa na yaƙin neman zabe daga ɗan jam'iyyar Democrat a bara a lokacin da take takara a jihar Virginia Trump ya bayyana rashin jin dadin sa ga Sessions da farkon wannan makon amma ita kuwa mai magana da yawun Fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta faɗa a jiya Laraba cewa idan shugaban ƙasa ya nuna rashin jin daɗin sa ga Attorney General hakan baya nufin yayi murabus Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Kungiyoyi masu fafutuka sun ce fidda madugun ƴan tawayen Sudan ta Kudu Riek Machar a cikin Shirin samar da zaman lafiya a yankin na nuna Sudan ta Kudu za ta ci gaba da kasancewa a cikin yaƙi. Ministocin ƙasashen waje daga ƙasashen Afirka ta Gabas sun faɗa a ranar Litinin cewa ba za a gayyaci Riek Machar a ganawar samar da zaman lafiyar da ake yi ba, wacce za ta ƙarfafi yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin 'yan tawayen da kuma gwamnatin Sudan ta Kudu. Suka ce sun amince a wannan shirin samar da zaman lafiyar bangarori masu gaba da juna za su turo da sakonninsu da kuma wakilansu ciki har da Riek Machar din amma dai sun ce ba za su gayyato shi don kansa ba a cewar ministan harkokin wajen kasar Habasha da ake kira Wakne Gebeyehu a karkashin wato ko kuma a karkashin taro na ministocin da suka yi a babban birnin kasar Sudan ta Kudu Juba Wani guda bayan amincewa da fara muhawara akan shirin kiwon lafiyar Amurka, sanatocin Republican sun sha fama a jiya Laraba wurin gabatar da tsari wanda yake da muhimmanci da zai iya soke shirin kiwon inshorar lafiya na tsohon shugaba Barack Obama, duk da yawan matsin lamba daga Fadar White House. A shekaran jiya Talata ne wasu wakilai na jam'iyyar Republican suka su tara suka hada kai da wakilan Democrat a majalisar dattawa suka kada ƙuri'ar kalubalantar shugabannin Republican da yin yunkuri wato kawar da dokar na kiwon lafiya na Obamacare ya maye gurbin wato su kawo wanda zai maye gurbin sa wanda zai rage rawa da gwamnatin tarayya take takawa a tsarin kiwon lafiyar kasar. A jiya Laraba aka kada ƙuri'a a zauren majalisar dattawa inda masu kalubalantar dokar da za ta soke na kiwon lafiyar Obamacare suka samu rinjaye da ƙuri'u 55 akan waɗanda suke nema a kauda Obamacare wanda su kuma sun samu ƙuri'u 45.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu faro da batun sauyawa wasu 'yan sanda wurin aiki da Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin a yi musamman a yankin Abuja da Kaduna domin inganta matakan tsaro tsakanin Kaduna da Abuja. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce Inspector General na 'yan sandan ƙasar ya ba da umarnin a caccanzawa duk 'yan sandan da ke aiki akan hanyar da ta hada Abuja da sauran jihohi, farawa daga Zuba a nan Abuja zuwa Kaduna da Zaria. Sanarwar da ta fito daga hedikwatar 'yan sandan ƙasar ta ce wannan ya biyo bayan ƙaruwar ta'asar masu garkuwa da mutane ne da kuma 'yan fashi da makami musamman kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Kakakin 'yan sandan Najeriya Jima Moshut ya min ƙarin bayani.
I'm bringing new experience and to ensure that the operation that
wannan canji zai kawo sabuwar ƙwarewa don tabbatar da samun nasarar shirin sintirin kawo ƙarshen masu garkuwa da mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja da aka ƙara ƙaddamarwa jiya. Ina son gaya ma cewar Inspector General 'yan sandan Najeriya ya damu ƙwarai da lafiya da walwalar 'yan Najeriya, kuma dama ka san a halin yanzu akwai sintirin haɗin gwiwa tsakanin mu ɗan sanda da sojoji akan wannan hanya. Wannan canji kuma zai gyara duk kurakuren da aka yi a baya don a tabbatar an gama da duk masu shakka aika na garkuwa da mutane akan wannan hanya. Amma tsohon mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya AIG Ibrahim Baba Ahmed bai amince da wannan sabuwar dabara na Inspector General na 'yan sandan Najeriya ba.
A duk inda ake da 'yan sanda irin wannan, daɗewanka a waje yana sa ka zama expert kuma ka gwanince kan harkan da yake a wannan waje. Ko a law akwai abin da ake kira expert opinion. Expert opinion shine idan ka daɗe kana yin wani abu yau da gobe kana yi, to har idan kai waɗansu shekaru da doka ya ƙayyade, ce doka ya ce wannan shekaru idan ka yi shi, to idan ka faɗi magana a kai ya zama ya daidai, kotu ma za ta yarda da wannan abu. Idan bidiyo ɗin waje ya daɗe a waje, yana da kyau a ciki. Amma idan aka kawo sabo, sai sabon dole sai ya zama ya fara nazarin wannan waje kuma samun galba. Yanzu da yake ake son a samu galba akan maganan abubuwan da ake ba manyan shugaban 'yan sanda ya kamata a cire ba. Ba wani DPO ko wani era commander aka ba ma wani report ko wani information da zai tashi ya je ya samu dan fashi da makami ko mai garkuwa da jama'a ya gaya mashi. Ba zai yiwu ba. Idan ana samun waɗannan abubuwan ma duka, sai dai a samu a cikin ƙananan 'yan sanda. To ƙananan 'yan sandan nan a Najeriya gaba ɗaya duk iri ɗaya ne, ka ɗauki nan ma ka Oyo, ka ɗauki nan Oyo ka dawo nan su ɗin ne dai.
To sai dai kuma masanin tsaron cikin gida Al-Mustafa Liman ya ce wannan canji tabbas ka iya yin tasiri.
Tasiri shine zai ƙara tsaro a lokacin da ka canza 'yan sanda, ka canza tunanin masu tattare da miyagun halaye, ka canza tunanin ɓarayi, ka canza tunanin kidnappers.
Abin jira a gani shine tasiri ko rashin tasirin wannan sabuwar dabara ta shugaban 'yan sandan ƙasar. Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina kaina, kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Daga nan muze yare ce a fabolta su macen dosun 'ya'yanta. Musa a yau sun sabunta, more zumai sun sa da zumunta, ya mai gwada ba shiga labaita, a waga dugu jirgi za mu shiga, mu ce fadar Abijan maga, ga kofi ya banya yana yanga, don ko baya da abin tsarga, a ƙasar sada ba wasu 'yan darga, kuma hau mota mu ce mali, sun ɗau 'yanci babu jidali. yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ke ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ya'ya ne a hararu mani imtane a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihsani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sab sab ko mu ga mulkin nan na da biddaku a kasar sadakansa suke iko ba kajin ga wani yayi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi bankwana da mutambangi sai barzabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi mu ketare kogi sai belji na duba kasa da yawan jeji sun tau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin karaji ba sa kaunar mulkin belji Allah 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 hadakan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan
to yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda ministan kiwon lafiya Dr. Idi Kalla yace za su sa kafan wando ɗaya da duk ma'aikacin da aka samu yana karban na goro wurin matafiya aikin haji kafin ya masa allurar rigakafi ga abin da ministan ke cewa cikin rahoton Haruna Mamman Bako
mun doki matakai kuma mun sha hankalin likitoci duk wani wanda ya nemi yin wata lalata na farko dan haji ne zaka yi ma lalata kenan akwai sakamako na ubangiji na biyu akwai mu hukuncin wanda za mu yi maka wanda duk an ka kama cikin wani abu wanda ba shi ba za a yi mai hukunci daidai wanda kaida ta fadi da ikon Allah mun doki matakai za a kare dan haji za a kare dokoki na kasa game da in mutum ya zo an ka bashi wannan rusi mai shaushawa wanda ya kamata kuma za mu ƙara kira gare su su yi tsakani da Allah kuma su yi shi ba cikin bambanci ba nan ne duk kowa da kowa ya kamata a ce kowa ɗaya ne duk wuri guda ne za su abinda ake musu fata in sun ta yi a roƙo mu ƙasa bayan su roƙon mu kansu su roƙon mu musulmi duka gaba ɗaya
ita dai wannan shaushawar na gudana ne a duk faɗin ƙasar a cikin jahohi guda takwas kuma ana iya cewa ɗan ƙasar sun ji daɗi sosai game da wannan kashe da ministan kiwon lafiyar yayi wa ma'aikatan kiwon lafiyar kasar kamar yanda waɗansu 'yan Niger din suka bayyana mini musoma da Malam Amdani
likitoci su yi adalci su kiyaye bisa ga kiran da jagoran na nasu tun daga jiya ko shekaran jiya nake cewa ya dakatar da bisa ga a ci gaba da shani na allurai kenan na fatan su yi adalci su kuma duk wanda ya zo ya kasance kada a yi bambanci kada a nuna sai wane da wane duk wanda ya zo hakina gare shi a sauke wannan nauyi wanda a yi tsakani da Allah kada a yi wani abubuwa ko a ce sai wani da talakar da mai kuɗi da wa mai iko da komi a yi a kira na ga waɗannan likitocin namu.
Sunana Alhaji Ibrahim mahajjati hije a yi mai shaushawa wadda aka yi ba tare da wadda likitoci zai yi bayan hage ba saboda komi a yansa idan aka tsara shi to a sai a yi shi bismillah kenan kaga duk wanda kuma bayan hage ne kenan akwai wani abu wanda aka koyi daga ciki ko bai dace ba a yi irin haka nan tahiya ka aksar rai kake kewaya dan ana bada jakkanin ka kuma za a baka ladai ne ka ce ayi ma bai yi ba amma ka zo inda hukuma ta ce aikata kai wannan shine aiki wanda ya dace ga musulmi duk wanda zai na aiki haji ka tsaka hisa billahi kada ka sa abinda ba bisa gaskiya cikin aikin ka na haji ba
wannan dai ya zo ne saboda irin yanda ake gani a shilayen tashi da sabkar jiragen sama na jawar hamani na babban birnin yammai inda waɗansu ke cewa za su sayarwa masu bulaguro takardun shaushawa dake tabbatar da lafiyar duk wani mutumin da ke cikin niyyar yin balaguro kasashen waje Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger ya
ke magana ga ya lo na da ga ba ne ko wa ya ja le ke ke da sa
to a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirinmu na gaba
nakasa nakasa
nakasa
ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba on the news man Ahmed zan gabatar.
Nakasa ba kasawa ba.
A wannan mako zamu tattauna ne tare da ɗaya daga cikin iyayen kungiyar nakasassu ta Najeriya wanda zamu tambaye shi mu ji shin labarin da muka samu na kishin-kishin din cewa hukumar ilimin bai daya ta UBEC wato UBEC ta shirya yadda za ta yi da ilimin nakasassu domin a samu ci gaba da kuma ƙarfafa gwiwar iyayen yara wanda musamman suka haifi nakasassu. Zamu fara tattaunawa da ƴan kungiyar mu ji yaya wannan labari da muka samu kuma ya je musu kafin mu tattara mu je gaban shi darakta. Shin zaka iya gawa mutane wane ne kai sannan kuma daga ina ka fito ka tana musu?
Suna Abdullahi Akili Jigune ɗaya daga cikin shugaban nakasassu da muke da shi a nan kasar Najeriya.
Mun ji labari ne cewa akwai wani tsari da hukumar bada ilimin bai ɗaya ta UBEC suke so su fito da shi na tallafawa karatu na nakasassu musamman wajen haɗe su a cikin makarantu bai ɗaya da sauransu. Kun samu wani labari?
Mun samu wani labarin saboda gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin Dr. Bello Kagara shi ne daraktan mobilization ya yi ƙoƙarin gaskiya suna ƙoƙarin taimaka mana ƙasassu ba ba wai ba makaranta ba ɗaya ba ne sa su wayan ma iyayen da ƙasassu kai ma'ana yadda za su zaman tafiya da ƙasassu su yadda za su fito da su a makarantu ba wai su koyi su a gidaje ba don wani in ya sami da ƙasashe sai koyi shi a gida bai su fito ko kuma yake ji Allah ba shi ƙana da ƙasashe ko kuma yake ba su sani ba to dole sai an wayan mutane kai sannan ka shigo ɗanka cikin makaranta ka mai da shi mutum yadda kuma Allah mai da shi mutum ɗan nan sannan makarantar bai daya akwai kuɗi da ware na musamman sa su ƙara ne kuɗi da suke badawa da za su ƙara a mai da shi akwai ba har private school bayan makarantar gwamnati a inganta iliminsu musamman guragu kurame da makashi ka san makarantar kana da musamman ma makashi da kurame makarantar su na wahala za ka yanzu a shigo da shi ne da braille machine za a dinga tafin za a dinga koyar da yaro karatu ko da bana private school ne ko kuma makarantar gwamnati wanda ba masu abin ga ware su don idan ka ware gurgu da gurgu ko ka ware ne makaho ne kawai ka ware kuma kurma ke bai da wani abokan da ya ce wannan kuraman bai da kuma abokan da ya ce makafi to amma kada suka yi magurba da masu gani da masu yi da masu kafa kaga to kaga ba za ka samu matsala ba wajen wajen rubuta jama'a da su yi abin da su suke so su yi kenan.
To amma misali kamar wannan abin in suka yi din ku kuma misali ta bangaren ku a kungiyance meye kuke son ku yi danganin cewa kun taimaka musu wajen ganin wannan kudirin da suka yi mai kyau ya yiwu kuma yana tafiya yadda ya kamata Karija ta bada ruwa guga da hana
da ba abin da kake shi ne shi aka ce a kada cin mu ruwa da ba abin da muke bukata kenan a yi mana to yanzu abin da ya rage mu kuma shi ne ya zamu mu ja hankalin ƴaƴanmu ƴan uwanmu wanda ba su da lafiya wanda suke neman taimako irin wannan a ba su da kai yana da muhimmanci su kasance karatu ba bara ba ko wani abu a'a ilmancin karatu shine muhimmi a rayuwanka to kaga abin da muke so ne kana ke zuwa dan ce muke mu ke za mu dan gushi ne kadan kawai saboda abin akwai ban sha'awa da wani abu ko wani abu da mutum ne da ban sha'awa a shi ta ga mutum da yare ta samu matsala ta tsari wallahi yare yanzu ta gama university ta kanta mascom yaren abin ban sha'awa uban ke dauke ta ni na fashi da kuka da fashin kuka da ke shi ne uban ya dauke ta kaga abin da muke so kenan da hakan na sama ne babu ne za a hau da kuma guda su hau uban ka ne mahaifi ya dauke ta guwa ta ba wannan shi da fashi da kuka kaga abin da muke kira ke kaga akwai inda za a hau
dole za
ta guna ta kaga yi yawa to kaga abin da ba saba gani ba mu iyayen mata suke kafa to kaga wannan uban ka ne ma ya yi kuri in ta kada magana kuma shi goye ta kai ta sama ya kai ta sama ga option director kaga abu ban sha'awa ne wallahi
haka kware kuwa
to kaga da zamu samu iyayenmu wanda su dinga encouraging din mu irin wannan
karfafa gwiwar yara
kaga da abu jabi yawa da abu jabi a rayuwa ne
eh
to amma yanzu matsalar shi ne rashin encouraging da muke samu shi ne mu kawo rayuwa mu
To yanzu misali akwai kwanaki kungiyar ku tana ta fafutukar akwai wani taro lokacin da kuka suma kuke maganan za a yi a wasu kasashen Afirka ne maganar siyasa ce nake son dan bujiro da ita a ciki shin haƙaƙu ina ta tsaya ta magana cewa kuna son ku ga nakasassu a cikin waɗanda ake damawa da su a siyasance domin me ya zama su suke share kansu hawaye ba sai sun je sun ce dan Allah dan Annabi suna magiya ba
kagare da farko dole ne mu fito yanda ake ma ake ba mata a kashi biyar a cikin mai kirsuna a cikin makamai da ake ba da juma'a zuman tafirish ya zama na mara tuntuɓa dole sai mutum cikin mawaka da muke da su yan drama da su ce makamai da malaman addini da su fito kuma da yan siyasa da kuma ƙungiyoyi da muke so su taimaka su ga taimake mu don muna na mara tuntuɓa ne a hankali mu fara yi a Kaduna ko kuma fara yi a Abuja sannan mu tafi Ghana mu yi sannan mu tafi Kwatano sannan mu tafi Niger to ga ba karamin aiki ba ne muna bi ne a hankali muna samun masu mora wakan za su taimaka mana da kuma yan drama za su taimaka su ga mahimmancin na kasa su a cikin al'umma saboda yawanci yanzu yan siyasa ba su gane sai yan neman ƙura'an na kasa shi daga an zuwa ta tara
ana mai dan Allah
da zarar an ci yawwa da zarar an ci zaɓe kuma shi kenan sai a buge da baku special assistant ba ma special advisor ba assistant ne za a baka
shi ma shawara ce aka ce ya bayar ba wani mukamin sai ya yi kaza wani shawara ce
yawo je kada yake ne ba da wani sai a gwamnati ko ba da wani babu suke da to dole mu fito da yawo ba fito mu na jama'a cewa Qur'an na kasar shi ba da kasar shi bane ba su da kasa ba
da kafarta
da kafarta yawo da kafarta kowa da san da kuma jira idan da kila ji
haka
har yanzu ma nan muna kokari ba yau muna nan muna kokari sai abu ne a hankali kai ka muka sami bukata ba na kai da ban saboda muka ce zamu yi yanzu kowa ya kuɗin shi har yanzu sai sanar da jikin kuɗi amma kafa da zai zabe to sai mu fito da shi wannan abu to kaga sai fa rafi ba da kana ba dan sai mu kora mu
to wani ya kira ni a shirin nan daga irin ba wai a cikin shiri ba irin bayan fage yake ce min shin wannan shiri da muke na nakasa ba kasawa ba suna ganin fa cewa yana dan ko kana kadan ta cewa abinda ba shi ma sai kaga muna ta tattago shi me rayuwar ku akan shirin na kasa ba kasa ba
to mu dai alhamdulillahi wallahi mun gode ma Allah mun gode ma BOA saboda shirin na kasa ba kasa ba ta san ta fito da kasassu a duniya ba wai a nan Najeriya bane a duniya fito da shi kuma duk wanda suke tsammanin zai ji wani shirin wallahi zai ji wani shirin kuma duk wanda suke tsammanin da zai ce maka da ce maka har in ji wannan shirin saboda an tabbata an fito da kasassu abinda aka yi ba ta kenan an taimaka mata a ce an ji suka taimaka mata suka to a yanzu to kuma ga wannan na kasan ba kasa ba ta ce maka ba kasassu mu ba mu da uwa da uba da tausu dan jarida kasan nan saboda dan jarida shine uba mu shine uwa mu shine gata mu a duniya saboda dan jarida na fito da mu ake sanin waye da kasashe kuma wannan rawa da kasashe ta ka a cikin al'umma in babu ku wallahi ba ba san da musan kawo ba saboda mun so da kona bidiyo da saurare mu ake gani ashe gurgu da amfani makahu da amfani kurbana da amfani a duniya kaga da iyaye ba su inda ba mu da amfani iyaye ba da to ba yanzu iyaye mu sun fito yau wasu sun bura da amfani to ya aka ga mu da amfani radio nan wa radio ta fitar da cin muna da amfani wanda har yau makahu zai kanta labarai mun ba su kanta labarai a duniya akwai ba ta cin aiki a BBC gurguwa ne
haka
to ga irin mu da kun ce baka wallahi wanda mai ce muku sai dai godiya da kuma kai da kake president da kuma shugaban sashen Hausa na biyo ya Allah boss America Allah ya saka muku alheri Allah ya muku bukatun ku da alheri da ba duk abin da kai da alheri to sai ka samu irin wanda aka saka wanda kuma da shi da kira ga jama'a kas kuskura dan because idan Allah ya raka da gurguwa ba san akwai matsala ba amma Allah da baka da gurguwa san dole ka taimaka musu to muna godiya da ce maka da kuke dari da sirri kuma Allah ya saka muku Allah ya muku bukatun ku da alheri
to madalla Abdullahi Jigunu muna godiya in Allah ya so ya yarda za mu lalibe shi daraktan hukumar ta ilimin bai dayan ta UBEC mu ji shin wani tanidi da wani tanidi ne da yake akwai sannan kuma yanzu wani sabon abu suke son su gabatar a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
To a gaida Usman da tawagarsa yanzu kuma ga baba ya koma kere bai je da nisa ba zai kawo mana labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana baba bismillah
Wow. An fara sharhin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta yi sharhi akan babban labari da ya mamaye Ghana. Na cece ku ce da ya barke tsakanin shugabannin hukumar zaben kasar inda jaridar ta ce kai ya rabu a majalisar dokoki a lokacin da shugaban hukumar zabe Charlotte Osei ta bayyana gaban majalisar da amsa tambayoyi game da wasu kudade da hukumar ta karbi a hannun yan jarida kafin ta ba su daman daukar labarai a zaben bara idan wani ya batar da katin zaben sa kafin ta yi masa sabo. Jaridar Daily Graphic ta ce yayin da marasa rinjaye karkashin jagoran su Haruna Idrisu suka gamsu da amsoshin shugaban hukumar zaben su kuma masu rinjaye sun ce amsoshin nata bas gamsar ba. A wani bangaren jaridar Daily Graphic jaridar ta ce rikici da ya barke tsakanin shugabannin hukumar zabe ba zai taimaka wa tsarin demokradiyyar kasar Ghana ba kuma zai sa mutane su rika shakku akan adalcin hukumar wanda hakan ka iya yin mummunar tasiri ga zabuka masu zuwa nan gaba, inji wata kungiya mai zaman kanta dake kula da harkokin zabe a nahiyar Afirka da ake kira Pen Plus Bites. Wannan kungiyar ta kira ga shugaban hukumar zabe Charlotte Osei da mataimakanta su biyu da suka hada da Georgina Opoku Amankwa da Ahmadu Saleh da su yi murabus akan wannan aiki saboda tonin tsilili da suke ma junansu a cikin wannan lokaci ba zai taimaka ma hukumar ba.
To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America, mai magana Bashir Kwanfisa daga nan karamar hukumar Madobi a jihar Kano Nigeria. Hakika na so na bada ra'ayina dangane da ziyarar da wasu daga cikin gwamnonin Nigeria da kuma wasu shugabanni har ma da gwamnonin jam'iyyar adawa da sauran shugaban kasa General Muhammadu Buhari a Nigeria. Mu talakawan Najeriya alhamdulillah wannan abu yayi mana farin ciki.
Ha assalamu alaikum, mai magana malam mai zanen hula gullu jihar Bauchi. Mu gyara ko a gyara mu na bude wannan ra'ayina ne wannan kalma dangane da yadda mu maza majalisa muka sauwa matan mu ragama wanda in an yi rasuwa kafin a rasu gawar a kai a binne shi jirgin zai taru wai in je jana'iza lokacin muka dawo daga makabarta muna kokarin addu'a da wanda suka dan zauna a kogin sai kuma a lokacin keta mu su dawo su yi zawo gidajen su. To hakika ko dai mu gyara ko a gyara mu ko.
Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan Radio America, sunana Abdulshir Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina so amfani da wannan dama da na kira ga gwamnatin jihar Sokoto da hukumar da ke kula da aikin gona ta jihar Sokoto kudin Allah su fito da ma'ayin feshi ga wani kirin a gaskiya musamman mu a karamar hukumokin gurba da wasu kana hukumomi cikin jihar Sokoto. Wallahi yanzu haka tsuntsaye yana addaba al'umma a manoman ɗan hukumokin gurbawa da kuma irin lela da kwari da wasu kana hukumomi suna kira gwamnatin Sokoto da hukumar da ke kula da aikin gona da dan Allah su yi mana ishen tsuntsaye sun yi gashe mana wannan.
Kuma da ladar wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Amurka ta sanar jiya Laraba wasu sababbin takunkumai akan wasu mutane 13 masu alaka da gwamnatin Venezuela da kuma kamfanin man na kasar a kokari da ake na hana wato shugaba Nicolas Maduro aiwatar da shirin nan mai tattare da kalubale na sake kundin tsarin mulkin kasar. Gwamnatin shugaba Trump ta ce ɗaiɗaikun mutane da aka auna a wannan takunkumin sun haɗa ne da manyan jami'an gwamnati na yanzu da na da masu alaka da gwamnatin Maduro, ciki har da manyan ministoci guda biyu da daraktan hukumar zabe da mataimakin shugaba mai kula da kuɗi da kuma kamfanin mai na ƙasar da shugaban soja da kuma na 'yan sanda da sauransu. A wata sanarwa da ke tare da wannan batun na takunkumin, sakataren Bitel Mali Steven Mochin ya faɗa cewar akwai yiwuwar ƙarin wasu takunkumai bayan zaɓe da Maduro ya shirya na ranar da za a guda a ranar Lahadi. Ya ce duk wanda aka zaɓe shi zuwa majalisa ya san da cewar ya ba da gudunmawa wurin rusa tsarin demokaradiyya da hukumomin Venezuela.
To madalla yanzu kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Ahmad Dunkuwa da kowa nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri da ya tayar gabatarwa. sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Zainab Abdulrahman ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jummai Ali ku lafiya ku koma kwana lafiya.